بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. Muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dawo da mu wannan safiya ta Asabar, yau muna 7 ga watan Zulhijja, hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina. A yau tana da shekara 1442 a gidan miladiya, yau 17 ga watan 7 shekara ta 2021. Mun dawo don ci gaba da karatun littafin kitabun tauhid الذي هو حق الله على العبيد. نبب مالي من الدين المسلم شي الإمام محمد بن عبد الوهاب. من أفاتن الله مدوك في سركية مصر هما. يوم قوى إدن بسو من تابا من قرق ربابي نهم سندبيو. وان دي كي مغانا أكام بايا هلستا غباوا إدن يتاشى الدعاء. يتشي اللهم غفر لي إن شئتا. Allahumma arhamni in shi'ita. Allah in kaga dama ka gafarta mu, in kaga dama kai mun rahama. Baya halasta ga bawa ya faɗi wannan kalma. Idan muna biye da mas'alolin tun farkon su, yanzu muna cikin wata gaba ce wacce malam ke magana akan girmama sunayen Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa da kuma ladabi ga Allah subhanahu wata'ala. Har ya bude wani babi ma musamman babin da ke nuni akan girmama sunayen Allah subhanahu wata'ala. To sai ya biye masa da waɗansu babubbuka wanda duk dai ma'anan da suke hukuntawa girmama sunayen Allah da sifofinsa da kuma ladabi ga Allah subhanahu wata'ala. To yau babin da zamu tashi babi na 53 shi ma yana da alaka da haka. Malai ce babun la yaqulu abdi wa amati. Babin da zai magana akan cewa mutum ba zai ce abdi wa amati. Lafazin abdi daga al-abdu, al-abdu ma'anarsa shine bawa. Amati al-amatu, ma'anan al-amatu baiwa. To mutum ba zai ce bawa na ko baiwa ta ba, sai dai ya faɗi wata kalma wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shiryatar da mu zuwa gare ta, wacce ita ce tafi wannan kyau. Wannan babi kamar yadda muka ji shi ma yana da alaka da abubuwan da muka bayani a baya. A har kullum ana son bawa ya zama girman Allah ya cika zuciyarsa, da haka duk abin da zai faɗi to ya zama akwai nau'i na ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai waɗansu al'amura wanda yake a zubin magana idan ka faɗe su yayi, amma kuma idan ka maida su a tauhidi sai kaga akwai nau'in tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala a ciki. Ko da ko ba a nufaci tarayya da Allah ba, to ya kamata kuma a yi ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bari in baku misali domin ku gane abin da ake nufi. Idan sarki ya ɗauki lema, ya halasta wani hakimi ya sa lema a ƙa'ida, me ya sa? Saboda a girmama sarki, ko ba aka yi kira? Duk ran da sarki ya fito babu rawani, akwai wani hakimi da ya isa ya je gaban sarki da rawani? Waɗanda suka san fada nake magana. Baya halasta ga wani hakimi ya je gaban sarki kuma da rawani, duk wanda ya zo shi ma sai ya cire rawani. Me yasa? Girmamawa ga sarki. Walillahi al-masalul a'la. Shaka misali na kololuwa na mutunta da girmamawa yana ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan na bada misali ne a rayuwar ɗan adam da muka sani a yau. To idan ya zama haka yake cikin al'amuran sarakunan mu, me kake tsammani kuma da wani abu da bawa zai yi ya kamancece niya da Allah subhanahu wa ta'ala? Shi ya fi cancanta a ce bawa ya kiyaye, ya yi ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala. To a wannan babin ne malam ya kulla wannan babi. Babun la yaqulu abdi wa amati. Babin da zai magana akan cewa mutum ba zai ce abdi bawana wa amati ko baiwata ba. Saboda me? Saboda mun dai sani cewa ubudiyya al-haqqa wato ainihin tsantsan ubudiyya ga Allah take subhanahu wa ta'ala. Duk cikan mu bayin wane ne? Bayin Allah ne subhanahu wa ta'ala. To yayin da kake bone kace wannan bawana ne, akwai nau'in kamanceceniya da sifan Allah subhanahu wa ta'ala da ka yafa ma kanka. Allah zai ce bawana, kai ma ka bugi kirji ka ce bawana. Babu nau'in tarayya? Ba ku bani amsa ba. Akwai nau'in tarayya. Allah yana kiran ɗaiɗai kuma a matsayin bawana, yana kiran mu gabaki da matsayin bayina. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altu bainakum muharraman fala tadhalimu. Haka Allah ke kiran mu. Ya bayina, to kai ma kana da mutum biyu uku duk suna karkashin ka, sai ka ce ya ku bayina, ya ibadi. Babu nau'in tarayya a ciki. To kai ma Allah subhanahu wa ta'ala ladabi, mutum ba zai ce bayina ko bawana ko baiwata ko abin da ya kama da haka nan ba. To shine wannan babi da malam ya buɗe. Malam ya ce fis sahihi, ya zo a cikin ingantaccen hadisi. Wannan mun faɗi mun nanata, malam ba yana bin tafarkin malaman hadisi bane a wannan, wato yana nufin cikin ingantaccen hadisi. Amma wannan hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim da waɗansu littattafai na hadisi. An Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, la yaqul ahadukum at'im rabbak wa bi rabbak wa liyaqul sayyidi wa maulai wa la yaqul ahadukum abdi wa amati wa liyaqul fataya wa fatati wa gulami. Wannan shine hadisi ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi. Yace la yaqul ahadukum, kada ɗaya daga cikin ku yace at'im rabbaka, ciyar da ubangijinka. Ar-rabbu kul wala lafazan at'im rabbaka, ciyar da ubangijinka. Wabbi rabbak, je ka zuba ruwan alola ga ubangijinka. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ɗaya daga cikin ku ya gaya ma bawansa haka. Saboda idan aka ce ga bawa, to kaga mai gidansa shine a Hausance ake cewa ubangijinsa, ko kuma a ce mai gidansa. To sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yi hani karkace ubangijinka, tashi karkace je ka ciyar da ubangijinka, sai dai ka ce je ka ciyar da mai gidanka. Kila an fahimta. Wato lafazin a larabcen shi yana fito da abin sosai, a Hausance kana iya samun wato hada maganganun, amma a larabcensa kar bawa ya ce at'im rabbaka, ciyar da ubangijinka. Wabbi rabbaka, je ka zuba ruwan alola ga ubangijinka. Kada ka faɗa haka. Sai aka yi amfani da lafazin ar-rabbu, wanda hakan yana nuni akan tarayya da Allah a cikin rububiyya subhanahu wa ta'ala. Wal yaqul, sai dai bawa ya ce sayyidi wa maulaya. Kaga sai annabi ya ce ne kada ɗaya daga cikin ku ya ce ciyar da ubangijinka, amma kuma sai kuma yana cewa sai dai ka ce mai gidana, ko kuma wato mai gidana, ko kuma maulaya. Maulaya shine mamallaki, wanda ya mallake ni. Maganan farko kamar ana fuskantar da ita ne zuwa ga shi mai gidan. Shi mai gidan ogan shi ake fuskantar magana. Shine annabi ya ce masa la yaqul ahadukum at'im rabbaka, kana da wani yaranka, ko mu ce kana da wani bawa naka, to karka ce masa kai bawana ko kuma kace masa tashi ka ciyar da ubangijinka ko kuma je ka dibo ruwa ga ubangijinka kar ka faɗi haka to sai a ce wal yaqul sayyidaka misali ko maulaka sai kuma aka ce a'a sai dai bawa ya ce sayyidi wa maulaya shi kuma wannan sai aka fuskantar da magana zuwa ga shi yaran shi na farkon ana magana ne da mai gida amma anan sai kuma aka koma ana magana da yaro sai malami suke cewa wato hukuncin yana hade su kenan gabaki daya kamar yadda ake fuskantar da batu zuwa ga shi mai gidan kar ka ce ma yaranka at'im rabbaka je ka ce da ubangijinka to haka nan shi ma kada yaron ya ce at'amtu rabbi na ce da ubangijina kun gane matsalan da kyau da haka hukuncin ya hada su biyun da ubangidan da shi yaran idan za su yi amfani da lafazi to kar su yi amfani da lafazin da ke nuni akan rububiyar Allah subhanahu wataala rububiyya saboda tana tarayya da rububiyar Allah subhanahu wataala sai ya ce wala yaqul ahadukum haka nan kada ɗayan ku ya ce abadi wa amati bawana namiji kenan wa amati ko kuma baiwata mace kenan kada ɗayan ku ya faɗi haka kaje ka siyo wani yaro a kasuwa a matsayin bawanka to kada kai amfani da lafazin abadi ka ce haza abadi shi kuma in ya tashi zai ce haza rabbi kaga irin lafazin da muke amfani da shi kenan zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya kira mu ibad mu ko mu kira mahalicin mu Allah a matsayin rabbu to sai annabi ya ce la yaqul ahadukum abadi wa amati kada ɗaya daga cikin ku ya ce ma yaransa bawana ko kuma yarinyarsa wato waje ya ce ya je ya siyo ta ko kuma ya riba ce ta a yaƙi ko wani abu mai kama da haka kada ya ce mata amati wal yaqul sai dai mutum ya ce fataya yaro na fatati gulami yaro na yarinyata yaro na duk dai kusan ma'anar sa daya shi kuma wannan sai akai hani akan kamanceceniya da Allah subhanahu wataala cikin uluhiyya saboda ubudiyya ta Allah ce yayin da kace haza abdi to kaga wannan kaman kana bautar da wannan yaro zuwa gare ka alhalin bauta ya wajaba ne ta kade ta ga Allah subhanahu wataala to maimakon haka sai kai amfani da kalmar fataya yaro na wa ilqala musa li fatahu katana lokacin da annabi musa ya ce ma yaransa fatahu fata kaga saurayi kenan to kana iya ce mishi yaro na ko yarinyata ko wani kalma mai kama da haka to wannan shine hadisin sai malamai suka yi ta kai komo wai shin mene hukuncin to mutum ya ce ma yaran nasa abdi ko ya ce ma yarinyar tasa amati ko kuma shi yaro ya ce ma mai gidansa rabbi ina hukuncinsa sai malamai suka yi maganganu guda biyu waɗansu malamai suka ce haramun ne tun daga hadisi ya zo karara cewa kada ɗaya daga cikinku ya ce at'im rabbaka ya amfani da kalmar rabbu kada ɗaya daga cikinku ya ce abdi wa amati ya zo da kalmar abdu to don haka haramun ne mutum ya gaya ma bawansa cewa anta abdi ko kuma yaron ya gaya ma mai gidansa cewa anta rabbi haramun ne yin haka saboda zahirin wannan hadisi kuma hakan yana nuni akan girmama Allah subhanahu wataala da kuma ladabi zuwa ga Allah girmama Allah kuma wajibi ne yin ladabi ga Allah kuma wajibi ne ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha inna Allaha samiun alim ba a shiga gaban Allah subhanahu wataala da manzansa wajibi ne kowane bawa ya ladabi ga Allah subhanahu wataala to sai waɗannan malamai suka tafi akan cewa wajibi ne mutum ya kiyaye wannan idan kana da wani bawa naka to ba za ka yi amfani da kalmar abdu ga wannan bawan ba za ka ce huwa abdi ko anta abdi ko wani kalma mai kama da haka shi kuma bawan ba zai amfani da kalmar rabbi ga mai gidansa ba sai dai ya amfani da kalmar sayyidi ko kuma ya amfani da kalman maulaya suka ce wannan wajibi ne waɗansu malaman suka ce ba wajibi bane a matsayin mustahabbi ne kar mutun ya ce bawana kar yaro kuma ya ce ubangiji na yana ga ya mu wani ne gidansa haka a matsayin mustahabbi ne ba a matsayin wajibci ba waɗansu malamai kamar wanda suka tafi akan wancan kauli na farko cewa haramun ne sun dauko waɗansu nasoshi na shari'a wanda qur'ani da sunna suka kawo irin waɗannan kalmomin kuma ba ga Allah ba sai suka yi ta neman su tantance mas'alolin wanda yake a fahimta ta wallahu alam akwai nau'in takalluf a ciki bari ba da misali a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala yana cewa wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum kalman dai da wannan hadisin ya kawo din Allah ce ku aurar da gwagware daga cikin ku shine wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum da salihai daga cikin bayinku maza wa imaikum da bayinku mata sai alqur'ani mai girma ya jibinta bauta zuwa ga wato ainihin ya jibinta bauta zuwa ga masu gidan ga bayin masu gidansu ya kawo kalman min ibadikum ibad ba shine bayi ba sai Allah ya ce ku aurar da gwagware daga cikin ku hakanan ku aurar da salihai cikin bayinku maza da bayinku mata sai Allah ya amfana kalman ibadikum wa imaikum to wannan sai wayannan malamai sai suka dauko irin wannan suka ce to ai maimakon mu yadda musallama cewa mustahabbi ne bari mu ba da amsoshi akan irin waɗannan ayoyi da suka zo ko hadisai sai suka ba da waɗansu amsoshi wanda yake wallahu alam yana iya daukan haka yana kuma iya daukan nau'in takallu a wani a fadin Allah subhanahu wataala a cikin surati Yusuf innahu rabbi ahsana makwaya innahu rabbi ahsana makwaya ai annabi Yusuf ya faɗi wannan annabin Allah ne kuma qur'ani haka yato man kuma bai ci gyaran annabi Yusuf da ya faɗi innahu rabbi ba da haka duka kalmomin guda biyu ko kalmomin guda uku lafazin da abdi da amati da rabbi duka gashi qur'ani ya kawo mana kuma ya jibinta shi zuwa ga wani Allah subhanahu wataala ga wani hadisi da ya zo a cikin sahih bukhari da muslim laysa 'ala al-muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqa babu zakka ga mutum a cikin al'amarin bawansa sai annabi ya ce fi 'abdihi to ashe in dai annabi ya ce fi 'abdihi to din nazo na ce hadha 'abdi ko manzon Allah ma shi ma faɗi fi 'abdihi a cikin bawansa sai na dauke magana annabi na ce hadha 'abdi ina laifin wannan kada bai kamata ya zama da laifi ba wa inna amsoshi shine waɗannan malamai suka tafi akai cewa to da ka mustahabbi ne ba a so ka ce abdi wa amati amma in ka faɗi ba kai laifi ba ga ma wani hadisi da yake cewa an talida al'amatu rabbataha ko an talida al'amatu rabbaha a wata riwaya kenan baiwa ta haifi ubangijinta ko uwar gijiyanta shi hadisi ya kawo kila an fahimta da kyau da haka malaman nan sai suka ce ire-iren waɗannan nasoshi da suka zo suna magana akan qur'ani yana jibinta abdu ko amatu ko kuma rabbu zuwa ga wani Allah kuma babu wani damuwa a ciki to wannan yana nuni akan wannan hadisi yana magana akan mustahabbi ne kar ka ce abdi wa amati ko kuma bawa shi ya ce ma mai gidansa rabbi amma in ya faɗa kan babu laifi to su waɗancan malaman da suka tafi akan haramun ne sai suka ce a'a yana nan a matsayin shi na haramun sai dai idan kana ba da labari ne shi yasa nake cewa wallahi alam akwai nau'in takalluf sai dai idan kana ba da labari ne kana iya cewa fulanun abdu fulani wani bawan wani ne sai kai amfani da lafazin abdu din babu laifi kaga kana ba da labari ne ko kuma ya zama ka kawo shi da siga na na ka jibinta shi zuwa ga wani, ka jibinta shi zuwa ga wani, kana iya cewa fulanun abdul lifulan, wani bawan wani ne, ka jibinta baka ce zuwa gare ka. Idan ka jibinta zuwa gare ka shine yake da matsala, amma in ka jibinta shi zuwa ga wani ne ko kuma ka bada labari, wani fa ka ce ai ka san bawan wani ne, kana nufin wani ya je siyo shi ko kuma ya je yaki ya ribato shi a matsayin kamamman yaki, to wannan in labari ne kake badawa ko kana jibinta shi zuwa ga wani sai suna ganin babu laifi. Inda yake da laifin shine idan kai amfani da wato ainihin ta'ul mutakallim, abin nan ta'ul mukhatab, ka dubi mutum ka ce mishi anta rabbi, to nan haramun ne a wurin wancan malaman. Anta rabbi ko kuma anta abdi ko anti amati, ke baiwata ce, direct ka fuskanci mutum ka gaya mishi kai bawana ne, to sai suke ganin cewa wannan guri haramun ne. Amma in kana bada labari ne kawai cewa wani bawan wani, to wannan suna ganin kamar babu laifi a ciki. Ko kuma ka jibinta rububiyya zuwa ga kanka, misali ka dubi mutum sai ka ce mishi ana rabbuka, to sai suna ganin ba a shi wannan haramun ne. Amma in ka ce fulanun rabbu fulani, wani shine ubangijin wani, babu laifi a kan haka. To ala ayi hal, ni maganar da nufi natsuwa da ita shine wannan ababi ne na makaruhi. Makaruhi ne, istihbab ne. In so samu ne, kada kai amfani da lafazin abudu ko amatu ga bawanka, ko kuma shi bawan kada ya amfani da lafazin rabbu ga mai gidansa a matsayin istihbab, mustahabbi, amma ba a matsayin haramun ba. Amma waɗansu daga cikin malaman suna ganin haramun ne, musamman in ka jibinta shi zuwa ga kanka ka ce ana rabbuka, to haramun ne. Ko kuma ka fuskanci wannan bawan naka ka ce anta abdi, to wannan haramun ne. Ala ayi hal, ni dai na fi nutsuwa cewa wannan abu wato babi ne na mustahabbi. In so samu ne, kada kai amfani da lafazin abdi ko amati, kada shi kuma yaro ya amfani da kalmar lafazin rabbi a wurin mai gidansa. Saboda me? Saboda ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Duk da kasancewan azubin harshen larabci in ka faɗi wannan babu laifi, to amma domin ladabi ga Allah, domin kada ka tara kanka da Allah ko da ko baka nufaci ma'anan ba, to ka kiyaye wannan kalman ya fi kyau fiye da a ce kai amfani da kalman abdi ko amati ko kuma rabbi. To annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da mafita, sai ya ce wal yaqul sayyidi wa maulaya, mutum ya amfani da lafazin sayyid. Ma'anar sayyid shine shugaba ko mai mulki, shine ma'anar sayyid. To shi ma fa sayyid, idan aka itlaqin sa, Allah ake nufi. Ya zo a cikin hadisi, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce as-sayyidu Allahu, Allah shine as-sayyid, shine shugaba na kololuwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan a cikin haƙin Allah, yace as-sayyidullahu, Allah subhanahu wataala shine as-sayyid, shine ma'anan as-sayyid. Dan haka idan akai itlaqin lafazin as-sayyid, to ana nufin Allah ne. Amma idan akai idafa, to wannan babu laifi a ciki, kace sayyidi, kaga kai idafa, ka jibinta shi zuwa ga kanka. Ko kuma sayyidu bani fulan, misali sayyidu bani fulan, shugaban mutanen anguwa kaza, ko shugaban mutanen makaranta kaza, ko shugaban matasa, misali ko shugaban dattawa. Duk inda kai idafa, to babu laifi, ya tashi daga haƙƙin Allah. Amma ka ce as-sayyidu, a ce man anta, ka ce ana sayyid, to wannan Allah kadai ake gaya ma. Man anta ana sayyid, a'a, fa innama as-sayyidu huwa Allah, Allah shine as-sayyid. Amma ya kai idafa, babu laifi. Da haka idan ka dubi mai gidanka ka ce sayyidi, to wannan idafan babu laifi a ciki kana amfani zaka yi amfani da ita kamar yadda alqurani mai girma ya tabbatar wa alfa ya sayyidaha ladal bab wa alfa ya sayyidaha ladal bab ko kuma inda manzo Allah yake cewa ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama ni ne shugaban in adam ka baki daya amma aka yi talaqin as-sayyid to abinda ake nufi shine Allah subhanahu wa ta'ala to cikin bambance-bambancen da ke tsakankanin ar-rabbu da as-sayyid na daya dai ar-rabbu ittifaqin malamai ne cewa yana daga cikin sunayen Allah ar-rabbu cikin sunayen Allah ne saboda nasoshin qur'ani da nasoshin hadisi da suka tabbatar da cewa ar-rabbu na daga cikin sunayen Allah amma as-sayyidu akwai sabani shin cewa sunayen Allah ne koko an sifanta Allah subhanahu wa ta'ala ne dama mun yi bayani a baya cewa sifa ikhbariya wato sifa bayanin sifofin Allah yafi fadi fiye da sunaye da haka sai malamai suka samu sabani cewa shin as-sayyidu yana daga cikin sunayen Allah ko ba shi a ciki wanda suka tafi akan cewa ba shi a ciki to kaga shi kenan da haka idan ka ce sayyidi kaga kwata-kwata babu kamance ne ceniya da Allah a ciki tunda dama can su ba su dauke cikin sunayen Allah wanda suka dauka as-sayyid yana daga cikin sunayen Allah sai suka ce na daya dai bai shahara kamar yadda ar-rabbu ya shahara as-sayyid bai shahara kamar yadda sunan ar-rabbu ya shahara to sannan kuma ba a amfani da shi kamar yadda ake amfani da rabbu kila an gane kila wani sai ya ma wata ɗaya bai faɗi kalman as-sayyidu ba ko da kuma ya yarda cewa yana daga cikin sunayen Allah amma ar-rabbu fa akwai wanda zai kwana ɗaya ma bai faɗi ar-rabbu ba ba zai yiwu ba dan haka an fi amfani da shi kuma ya fi yaduwa shi kuma as-sayyid ko da yana cikin sunayen Allah to bai yadu sosai ba ba a san shi sosai ba dan haka da dama ma mutane ba su dauke shi ma a matsayin sunayen Allah ba to da haka idan kai amfani da lafazin kaga babu laifi a kai ila an gane da haka inda dai matsala ta take kawai ala ayi hal shine idan aka yi talaqin as-sayyid ana nufin Allah subhanahu wataala idan kuma aka yi idafa to ya tashi daga Allah subhanahu wataala sai dai kuma yana da kyau mu fahimci malaman kuma gabaki ɗaya sun yi ittifaqi akan cewa idan aka yi idafan ar-rabbu zuwa ga abin da yake ba mai hankali ba to babu laifi duk malaman sun yi da can aka ce rabbud dar ubangijin gida kaga gida ba wani abu ne mai hankali ba ba wani abu ne mai hankali ba rabbul bait rabbus sayyara rabbul mal kaga ba abu ne mai hankali ba so da haka sun ittifaqin cewa in aka yi amfani da wannan lafazin babu wata damuwa a ciki inda dama damuwar take amfani da shi ga mai hankali in ce rabbi anta rabbi ha to ina tashi ma addu'a haka nake ce ma Allah Allahumma anta rabbi kai ma sai na dube ka nace anta rabbi ranka shi ai kai ne ubangiji na to anan ne damuwar take amma dai wannan kamar inda muka ce a cikin babi ne na istihbab to sai annabi ya ce mutun ya ce ne sayyidi wa maulaya maulaya kuma ma'anan shi yana da ma'anoni da yawa amma dai abin da ake nufi anan shine al-malik mamallaki shine ma'anan al-maula qur'ani ya zo mana da wannan a cikin haƙƙin Allah ya nuna Allah shine al-maula kuma ya zo mana da waɗansu ayoyin wanda ke nuni akan bayi ma suna zama maula wilaya ta Allah subhanahu wataala akwai amma gamammiya thumma rudu ila Allahi maulahum al-haq maula haka mai da su zuwa ga Allah alhalin shine maulahum al-haq shine mamallakin su na gaskiya kaga wannan da musulmi da kafirai da dabbobi da aljannu da mala'iku da kowa Allah maulansa ne shine mamallakin shi maula abin nan mallaka ta gaskiya wani gurin kuma ya kawo cewa shine maulan masu imani wanda kuma wannan yana nuni akan girmamawa ne da mutunta zalika bi anna allaha maula alladhina amanu Allah shine maula na waɗanda suka yi imani wa annal kafirina la maula lahum su ko kafire ba su da maula kaga wannan mallaka ce ta mutuntawa da kimantawa da kusanci da taimako ga mummunai da haka Allah maula ne gabayi gabaki daya wanda ke nuni akan mallaka sannan Allah maula ne majidinci ne ya mallake su kuma yana kusa da su yana son su yana taimakon su ga mummunai to sannan kuma haka nan alqur'ani mai girma ya nuna mana ya nuna mana wani guri wanda yake shi kuma wani Allah ma yana zama maula to in tabara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril Allah shine maulan annabi sallallahu alaihi wasallama hakanan ma malaika jibril ma maulan annabi ne sallallahu alaihi wa sallama majidinci kenan sannan wa salihul mu'minin sauran salihan mu'mini ma duk maula ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kaunan shi suna san shi suna taimakon shi suna bashi kariya to kaga wannan lafazin maula tana zuwa ga Allah subhanahu wataala tana zuwa ga wani Allah Allahumma mun kuntu maulahu fa aliyun maulahu annabi yake cewa ya Allah duk wanda na zama maulan shi to aliyu ma sayyidina aliyu ma maulan shi wato duk wanda na zama kusa da shi ina kaunan shi ko kuma yana kaunana yana bani kariya to dole ya kaunaci aliyu ya ba aliyu kariya to kaga duka wannan lafazin maula zaka iya amfani shi zuwa ga wani Allah subhanahu wataala ba tare da wata damuwa ba to wannan dai babu kamar yadda muka ce yana nuni akan girmama Allah subhanahu wataala da kuma yin ladabi ga Allah wannan shine karshen wannan babi sai malai ce fihi masail cin abin da ya gabata zamu fahimci al'ula masala ta farko annahyu an qauli abdi wa amati mun ji an yi hani akan mutun ya ce ma wani yaron shi bawa na ko ya ce ma wata yarinya sa baiwa ta an yi hani amma mun ji sabanin malamai cewa har hanin nan na haramun ne ko ku hanin nan na mustahabi ne athaniyatu mas'ala ta biyu la yaqulu al'abdu rabbi wa la yuqalu lahu at'im rabbaka kada bawa ya ce ma wani mai gidansa rabbi kai ne ubangijina wala yuqalu lahu ba kuma za a ce ma wani bawa at'im rabbaka ciyar da ubangijinka ba ko labari ne kaji wani na cewa kai wani fa ya ciyar da ubangijin shi sai kaji gaban ka bada ya fadi ya ciyar da ubangijin shi kuma sai an ce maka ana nufin mai gidan shi sai ka ce a hoto to kaga wannan dan nau'in kamanceceniyen nan da ke faruwa tsakankanin a cikin wannan lafazin ga Allah to shine ake so a kaurace masa athalithatu mas'alatu uku ta'limul awwali qawla fataya wa fatati wa gulami shine farkon mai gida kenan oga kenan an karantar da shi idan ya tashi maimakon ya ce bawa na ko baiwa ta ya ce yaro na ko yarinya ta ko wani kalma mai kama da haka arrabi'atu mas'alatu hudu ta'limu thani qawla sayyidi wa maulaya shi kuma nabiyin yaron kenan an ce kar yi amfani da lafazin rabbu ga mai gidansa sai dai amfani da kalman sayyidu da kuma maulaya al-khamisa mas'alatu biyar at-tanbihu lil murad an yi tambihi akan me ake nufi me yasa aka yi wannan hanin wa huwa tahqiqut tauhid hatta fil alfaz ana sanni a tabbatar ma Allah da tauhidi a zama an yi ladabi ga Allah har a cikin kalmomin da ake furtawa malai ce babun la yuradu man sa'ala billahi babin da zai magana akan cewa duk wanda ya roko da sunan Allah to ba a hana shi kun ji wannan babi shine babi na 54 la yuradu man sa'ala billahi duk wanda ya roko da sunan Allah to ba a hana shi me yasa duk wanda ya roko da sunan Allah ba a hana shi saboda girmama sunan Allah subhanahu wataala da ladabi ga Allah duk wanda girman Allah ya kusa cikin zuciyarsa sai aka zo aka ce mashi ba ni dan Allah wannan girman ita zaka rikita shi saboda me saboda dama akwai girman Allah a cikin zuciyarsa to wannan sai ta rikita shi sai ga ba zai iya korewa ba zai iya kin badawa ba ba ni domin Allah to shi kuma dama Allah na cikin zuciyarsa kuma Allah na da girma a cikin zuciyarsa da haka ba zai iya kin badawa to idan ma yayin niyyar ya ki badawan to manzon Allah ce karka ki badawa duk wanda ya roke ka da sunan Allah to wajibi ne ka bashi wajibi ne ka bashi kamar yadda zahirin wannan hadisi da malin ya kawo yake nunawa duk da kasancewar malamai sun danye maganganu akai haka amma dai bari mu shiga cikin hadisin sai mu tattauna akai mala yace wa an ibn umara qala daga sayyidina abdullahi dan umar yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man ista'adha billahi fa a'idhuhu duk wanda ya rabe gurinku ya nemi tsari da sunan Allah to lalle lalle ku kare shi wanda yake tsoron sharrinka ko yake tsoron sharrin wani naka ko yake tsoron sharrin wani ma'abucin sharri ya rabu da kai ya gama ka da Allah ka tsare shi manzon Allah ce fa a'idhuhu to lalle lalle ku tsare shi zaka zani shi ne sai ce don Allah kada ka zani to wajibi ne ka kyale shi wajibi ka kyale shi an fahimta yan sanda za su kama shi saboda bibiya bashin 2500 da ake bin shi ba yace don Allah kada ka bari su kama ni to ya wajaba ka je ka nemo kuɗin da zaka biya ko kuma ka amintar da shi ka ce a bani belin shi wajibi ne duk wanda ya fake da kai ya nemi tsari da sunan Allah yayi amfani da sunan Allah don Allah ka tsare ni to wajibi ne akan ka kai amma ba shi da wani sharadi ba shi da wani sharadi ya kamata ya zama akwai wani sharadi ya kamata ya zama akwai sharadi kar ya zama ya gama ka da sunan Allah ka tsare shi daga wani al'amari na wajibi akan sa ko kuma wani kisasi da za a yi masa ko wani hukunci da kotu ta zartar mata a tazarsan masa sai ya gama ka da Allah ka bashi kariya to irin wannan wala taqulil qa'inina khasima ba za ka bashi kariya ba ba za ka bashi kariya ba saboda ya ci karo da manufofin addinin musulunci musulunci ya fitar da waɗansu dokoki da ka'idoji da yadda ake gudanar da shari'o'i sai akai hukunci sai yace don Allah alƙali kar ka kai ni gidan yari alhalin kuma ya cancanci a kai shi gidan yari to wannan lokaci ba za a saurari maganar shi ba sai a kai shi gidan yarin sai a kai shi gidan yarin babu laifi ko kuma ya je yayi banna sai ya zo gidanka zai buya a gidanka don Allah ka boye ni kada a kama ni a wannan lokaci sai ka kira DPO ka ce ga wani a gidana a zo a kama shi saboda mene yana neman mafaka ne kada kisasi ko hukunci ya aiki akan shi to kaga wannan ba za ka kyale shi ba ko kuma an kira sallah shi kuma bai sanya sallah sai buyi a wani daki ka ganshi sai ya ce don Allah ka tsare ni kar ka bari a ganni a ce sai na fita sallan asubahi to wannan lokaci sai ka shelanta cewa ga wani nan ya buya ba za ka tsare shi ba kenan wato in dai a cikin al'amari ne na halal kuma al'amarin zai taimake ka zai taimaki shi wanda zaka ba da tsarin gare shi to wajibi ne idan ya gama ka da sunan Allah ka tsare shi kai babu wata cutarwa a tare da kai idan ka tsare shi shi kuma ba zai cutar da shi ba to wajibi ne a wannan lokacin ka tsare shi kina kun fahimta sharadi biyu in ya zama kai ba zai cutar da kai ba sannan shi kuma zai amfane shi to wajibi ne a wannan lokaci ka bashi tsari amma barawo ya shigo gidanka ko kuma ya biyo ta wata hanya kai ma ka biyo hanya sai ka ganshi ya buye a rayi sai ya ce don Allah kar ka tona ni amma in baka tona shi ba ana zuwa za a ce kai ne barawa dan ka taka samun barawo a wannan lokacin sai ka ce to bari in shahada a dauka kawai ni ne yanzu barawa kaga zai cutar da kai ba za ka tsare shi ba in aka ce dama malam kai ne muna ganin ka kamar da mutunci ashe kai barawo ne sai ka ce kun ga barawon can gai can a kwari a wannan lokacin ba za ka abin nan ba saboda kai zai cutar da kai shi kuma zai kubutar da mai laifi to kaga a wannan lokacin sai ka taimake shi kai ma ka taimake kanka to wannan ita ce ka'ida amma in dai abin ba zai cutar da kai ba shi kuma zai amfane shi sai ya nemi tsarin ka wajibi ne ka tsare shi sai ya ce wa man sa'ala billahi fa a'tuhu duk wanda ya roko da sunan Allah to ku bashi to farko tukuna kar mu manta roƙo haramun ne. Roƙo haramun ne sai dai ga waɗansu mutane wanda nassan hadisi ya kawo su. Ko kuma a wani yanayi da ya zama babu makawa sai mutun ya roƙa. Manzo Allah sai ya ce roƙo baya halasta sai ga waɗansu mutane uku. Ya ambaci mutumin da yake talauci ta yanki jiki ta fada mishi har dangin shi mutun uku sun yadda cewa ka wane na cikin halin yau. Masu hankali a cikin dangin shi har suna tattauna kai dubuwa ka wani daban tausayi al'amarin sa. Akalla mutum uku a cikin dangin shi sun ba da shaidan cewa tabbas wani ya fada rani. To irin wannan idan ya je roƙa ce da Allah a bani gurgurdan abin da zai tsira rayuwar shi daga nan sai ya kai. Mutum na biyu mutumin da ya shiga tsakankani domin ya sulhu ya ga tashin hankali ya faru menene akan 10,000 ne yace ni kuma wallahi sai na kai shi gidan yari ana kwanaki 10 farkon Zulhijjan nan zai salla a gidan yari kenan misali sai ka ce to kai hakuri bashin ya dawo kaina idan Allah ya kai mu karshen wata aka biya albashi ka zo zan baka bashin ka shikenan kana shirye-shiryen akai karshen wata kawai sai ga takardar sallama daga aiki kaga maganar karshen wata bai taso ba to a wannan lokaci ya halasta sai ka je ka roƙa domin ka tara abin da zaka biya wancan haka annabi ya faɗi sallallahu alaihi wa sallama da kuma mutum na uku wanda wanne ne mutum na uku wanda ja'ifa ta fada masa ko ko gobara ko hadari ko wani abu mai kama da haka sai ya roƙa gurgurdan abin da zai samu ya dan samu rigan da zai sa ya dan samu abincin da zai ci daga nan sai ya kai annabi ya ce duk wanda ba wannan ba to roƙo baya halasta mutum ba zai gushe yana roƙon mutane ba face gobe kiyama sai ya tashi kwarangwal gobe kiyama ka zai tashi kwarangwal duk ya cinye naman jikin shi ya gama roƙo sanin hadarin roƙo idan ka duba a targhib wa tarhib Al-Hafiz Al-Munziri ya kawo hadisai masu ƙarfin gaske wanda suke nuni akan haramcin roƙo ga baki daya. Sahabbai da suka fahimci haka sai ya zama a cikin su ma akwai wanda yake ko dan ya nemi kai mishi wani abu karamin abu ma ba zai yi ba. Mutum yana tafiya a doki. Bulaliyarsa ta faɗo ƙasa. Amma ba zai ce maka da Allah mai ƙon bulaliyata ba saboda yana ganin ya roƙi wani Allah. Ya gwammace yana kan dokin nan ya sauko ya dauki bulalan sai koma kan abin hawansa ka san mahayin abu doki ne ko mota ne ba abin mai cin rai fiye da a ce sai ka tsaya ka sako daga motan ka dauki wani abu ka koma yana da shirri ko mutum ya fito daga gareji ya rufe motan tukune ya koma ya rufe gareji sannan wannan abu na da shirri to amma sun gwammace haka saboda dai kada su roki wani Allah ko matan shi ba zai ce da Allah samu mun ruwa a kofi ba in ta samu ta kawo mishi shikenan in ba ta kawo mishi ba zai ce mata samu mun ruwa a kofi ba in dai ya roƙi wani Allah ne akwai sabon da sun wuce wannan ba za su yi ba irin su Thauban maula rasulullah sallallahu alaihi wa sallama akwai ire-iren su da yawa saboda sun san hadarin roƙo su Qabisa shi Qabisa ya roƙi annabi ne annabi ya bashi ya ƙara roƙo wata rana annabi ya ƙara bashi ya ƙara roƙo annabi da ya bashi sai ce Qabisa zo ka ji kaga wannan roƙon da kake yi kaji hadarinta kaji hadarinta kaji hadarinta kaji bala'in da za ta jawo mu ta ranar tashin alkiyama tun daga ranar Qabisa har ya koma ga Allah bai ƙara roƙon kowa ba Qabisa radiyallahu ta'ala anhu so dan haka roƙo haramun ne sai dai ga wanda lalura ta sanya babu makawa kamar an ce mutane uku da muka kawo ko kuma wanda ya shiga cikin tasko da kakanika yanda yake yanzu yake neman agaji zai shiga ɗakin jarabawa ga shibirin shi ya faɗi yana da buƙatun shi don Allah ka bani biro kaga wannan labudda min yana cikin tafiya a mota bai san ashe mai yayi karkatakan ba gashi ba shi da kosisi to kaga motan shi ta tsaya a can hanyar Kano kaga dole yayi waya ce da Allah dan taimake shi a turo mishi 2,000 da zai samu misali irin wannan amma shi ma malami suka ce in kana da haja to ka saida shine amfanin haja zaka ga mutanen da sai ga mutun ya samu wani zobe mai tsada ya sa a hannunsa ba wai ya sa dan kwalliya bane domin idan lalura ta kama sai ya saida wa'annan hulunan da muke sassawa akan mu ka je ka sawa ta kube ta 10,000 ai ba ta kwalkwaliya bace kawai illa nura ta kama sai ka ce a bani 6,000 bai kuma ka je kana kaskantar da kanka na roƙa ba kana da takalmi mai tsada na 3,000, 4,000, 5,000 sai ka ce da Allah a bani 1,500 sai ka je ka sai slippers na 200 saurin 1,500 ka rufa maka asiri kana da waya a hannunka sai ka bada jingina kila saboda akwai nambobi akwai abubuwan da kai sai sai ka bada jingina ka samu wani amintacci ka ganna nan ni matafiyi ne amma ka ji lalurin da na fada to Allah ga wayan nan a kashe ka kashe za a kashe ka bani 2,000 in Allah ya so yadda zan kawo maka rana ka zan karbi waya ta kila kun fahimce ni kyau domin ma samu aminci wayan ka ce bari in kira amine na kaji sai ka kira wani assalamu alaikum wani ina gaji a lafiya to ina dai kan hanya insha Allah ta'ala zuwa anjima zan dawo ya dai fahimci wayan ka ce ba sato wa kai ba misali to duk amfani irin waɗannan dukiyar da ke tare da mu kenan amma ba kawai mutum yana zaman zamansa kawai sai ga mutum ya bude maka shi kofar roƙo ya bude maka shi kofar haram duk abin da kace ta karkashin roƙo babu dalili to ka ci haramun ranar tashin alkiyama hukuncin barawo kake sai ka dawo da shi to a ciki dai almuhim annabi ya ce man sa'ala billahi fa atuhu duk wanda ya roƙo da sunan Allah ku bashi to anan ne shi ma malamai sai suka yi sabani cewa to wajibi ne duk wanda ya roƙe ka da sunan Allah yace as'aluka billahi wajibi ne ka bashi koko mustahabbi ne maganganu ne guda biyu a wurin malami wadan suka ce wajibi ne baka da wani zabi sai ka bashi baka da wani zabi wadan suka ce a mustahabbi ne me yasa ya zama mustahabbi zamu dan ji wani takhariji da wadansu daga cikin malamai suka yi suka ce mustahabbi ne ba wajibi bane wadansu kuma suka ce kana iya bashi a wajibi ka bashi amma in akwai dan su kaidi idan suka tabbata to ba dole ne ka bashi ba shi yasa karkashin nan sai suka fitar da wadansu takharijin maganan guda uku cewa idan mutun ya fuskance ka kai tsaye kai ya fuskanta kuma akan wani abu na musamman kuma zaka iya yin abin ko ba zunubi bane ba kuma zai cutar da kai ba to wajibi kai mishi abin da yake so inda ya gama ka da sunan Allah matukar dai sunan Allah ta zauna cikin zuciyarka girman Allah na cikin zuciyarka to wajibi kai masa kila kun fahimta kai ya fuskanta sannan kuma abin da ya kawo din wani abu ne sananne sannan ba zai cutar da kai ba idan kai zaka iya yi kuma ba zunubi bane abin to wajibi ne ka bashi sai wani yazo ya ce maka wallahi tallahi ko abincin da zan ci ranar sallar nan ba ni da shi kai kuma ga abinci da yawa a gidanka din ka bashi kuma wannan abincin bai tauye wani wajibi ba kuma abin nan ba zunubi bane to wajibi ne ka ce ina zuwa sai ka shiga sai ka dauko mishi abinci ka bashi shi amma ka bashi cani wallahi kudin da fi so to kaga kuma ya shiga wani babi amma shi ma illa lura ce ta sa kudin yake ni ma kuma kana da su to wannan ya wajaba ka bashi ya wajaba kaji inda wajibcin ke tasowa yake to lokacin da mustahabbi kuma ke tasowa lokacin da mutun ya fadi ya fuskantar da roƙon shi zuwa ga al'umma gabaki daya bai takaita akan wani mutum daya ba sai mutun ya miƙe cikin masallaci sai ce jama'a yau sallah amma wallahi bani da abin da zan ci don Allah ku bani abu kaza ko bani abincin da zan ci da wa yake yi a wannan lokacin da haka ba da wani mutum ɗaya yake yi ba to a wannan lokacin idan ka ɗauka ka yi to ka yi mustahabbi ne ba a matsayin wajibi ba ne bai zama wajibi akan kowa ba a wannan lokacin kila an fahimci yadda kyau a wannan lokacin ba wajibi ba ne akan ka ba wajibi ba ne akan wancan ba wajibi ba ne akan wancan saboda ba mutum ɗaya fuskantar da maganin zuwa gare shi ba to a na uku shine yadda ya halasta kuma ƙi biyan masa buƙatarsa idan aka san makaryaci ne ko kuma aka san dama tadansa kenan roƙo da bara dan maula ne kowa ya san shi to kaga idan ka ɗauka ka bashi ka ce muke shi ya saba ma wancan nasin na hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai ma da yawa da manzon Allah ke hani akan roƙo da bara da haka idan ka bashi ka ce muke shi akan wannan bannan to kana iya hana shi ko kuma dama an san makaryaci ne ya zo ya marere ce maka ala gafarta malam billahi allazi la ilaha illa huwa na rantsi da Allah wallahi tallahi to dama an san shi da haka sai ya maka rantsuwa cikin kwando guda amma duk ƙarya ne to irin wannan idan ya zo ce maka billahi alladhi la ilaha illa huwa wani 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 sai kai mai addu'a ka ce to matsalolin naka Allah yayi maka ka dogara ga Allah ka koma kuma kai ta addu'a Allah ya rufa mana asiri kaga tafiya na kika gaba idan ka na ga mu mutane suna da karfin hali gurin rantsuwa da Allah akan ƙarya na ba ku labari annan lokacin da wata tafiya da muka yi Lagos muka je mota ce zamu shiga wani bawan Allah ya zo mana mu biyu ne malamai za ku shiga za ku tafi Kano ne muka ce Kaduna zamu je ce ku shigo ga mota wanda muke tare shi yace ka ku shiga makareci ne yace mana haba ina musulmi dan uwanku musulmi in muku ƙarya na rantse muku da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa mutum 37 ne ke cikin motar nan na rantse muku da Allah in ka ji irin rantsuwan da yake yi to komin gaskiyar mutum in yi wannan rantsuwan dai ba abin da zai maka sama da haka kawai sai muka ji na dukan zuciyarmu yana rantsuwa da girman Allah shi kuma wanda muke tare da yake ya san ƴan kayansa yana ku kyale shi na ce muku makareci ne muka ce a babu yadda za a iya mana wannan rantsuwan sannan a ce ba gaskiya bane na ce ku bari ku zo ku shiga motan can muka ce a wannan motan za mu shiga tun da ya mana rantsuwa da Allah muka shiga motan nan tun karfe 6 ashe motan nan duka mutum biyu ne ma a ciki shi ko ina mana rantsuwa da Allah mutum 37 ne a ciki sai karfe 10:30 na dare sannan muka taso shine can gurin karfe 10 sai gashi ya zo wata ƴar jaka ce haka hannunmu ustaz ka kawo kuɗin kaya muka ce kai ba kai ne kai mara rantsuwa da Allah ba ya ce ai na yi ne don ku shiga kuma kun shiga muka ce to Allah ya tsine maka kuwa tunda ka ce in baka ba Allah ya tsine maka to ya ce in baka ba Allah ya tsine mai albarka Allah ya miji muka ce to an tsine maka ya ce oh dai ku ka sani dai kun riga kun shiga kuma ya mana wayo din ya gan ba mu da wayo a lokacin ya muna shiga ce ku kawo kuɗi saboda ana dawa sallar magriba kawai za a kama hanya mu ba mu san dawon garin ba ba mu san Lagos ba irin ba irin garin mu bane muka dauki kuɗi muka bada to sai 11:30 sannan muka taso ga motan ba ta da lafiya da yanda aka yi kilomita 100-150 sai an tsaya a kan yan gyare-gyare an tattaɓa can tukuna sai da muka tafi kusan awa 16 to kaga irin wannan mutumin da ka san shi da irin wannan ɗabi'an din yanzu ya zo ya ce maka na rantse da Allah motan nan za ta tashi yanzu irin wannan ai sai ka kyale shi kun gane matsalar da kyau to shine abin da malamai suke faɗi dangane da wannan sai yake cewa wa man da'akum fa ajibuhu duk wanda ya kiranye ku zuwa ga cin abinci ko wata walima to ku amsa masa idan mutum ya kira ka zuwa ga walima na aure wajibi ka amsa wannan nassin hadisi ya wajabta matukar dai babu wani mani'i babu wani lalura da kake shi mai karfi da zai hana matukar dai wurin nan babanna za a yi a wurin za a yi kiɗe-kiɗe da shaye-shaye da bushe-bushe za a cika shi sosai da maza da mata a yi tarawa in dai babu irin wannan bannan to wajibi ka amsa wajibi ne ka amsa ko kuma ya zama ƙila wurin za a yi ne domin a zubar da mutuncinka ƙila wurin su 'yan siyasa ne sun shirya maka gadan zari ba dai wani ne ke mana kororoto ba yana neman ya hana mana kaza to bari mu yi abin da za mu zubar mai da mutunci in aka shirya wannan fatin a ce za a yi walima za a yi waye za a yi waye a kira shi in ya zo a ce ma zai wa'azi ashe taron da maza da mata ne aka gama kana gurin aka sa kiɗa ga mata nan suna kai komo aka sai ka fahimci irin wannan to ba za ka amsa ba ba za ka amsa ba kila kun fahimci yadda kyau duk dai wurin da yake akwai munkar akwai banna a wurin ka fahimci akwai banna kuma ba za ka iya canza bannan ba to kar ka je wurin amma in babu haka mutum ya ga ya ce ka zo Allah ka zo gida na yi aure wannan wajibi ka je wannan walima in dai kai baka da wata lalura da za ta hana ka zuwa kana da tafiya ko kana da jarabawa ko kana da karatu ko makamantan wannan to kaga kana iya yankan hanzari amma babu ɗaya daga cikin waɗannan wurin nan babu wata banna to sai ka je ka amsa mishi waliman sa amma in ba na aure bane to mustahabbi ne idan mutum ya gayyace ka da Allah ka zo gida na mu ci abincin rana to sai ka ji yanzu ana gayya aje a ci abinci ustazu ya ba ka taba gayya mu je a ci abinci ba ustazu to da ka amma ai da darfin asiri akwai wanda suke darfin asirin su ai har yanzu akwai masu darfin asiri ai to idan mutum ya gayyace ka da Allah ka zo gida na yau ka ci abinci to kai bakin kokarinka ka je gidan nan nashi saboda hakan yana dawomar da kauna da soyayya yana kuma kawo dinkewan kan al'umma akwai maslahohi masu dimbin yawa a cikin wannan kila an fahimta akwai maslahohi masu dimbin yawa daga wanda ya gayyace ka je gidan shi to ka je babu laifi zai gusar da damuwa dake cikin zuciya zai hada kan al'umma musulmi kuma yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi kamar yadda manzo Allah ya fadi idza da'aka fa ajibhu idan ya kira ka ka amsa masa wannan yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi yace wa man sana ilaykum ma'rufan duk wanda ya aikata muku wani abin kirki ma'ruf kenan wanda ya maka wani abin kirki fa kafi'u to ka biya shi duk wanda ya maka wani abin kirki to ka biya shi kar ka cika lashe baki a shari'a ba ta da wannan ba duk wanda ya maka abin kirki to karama mishi karama masa ina hikiman yin haka na daya dai duk wanda ya maka abin kirki sai ba karama mishi ba to kana nan akwai wani nau'in kaskanci a cikin zuciyanka dangane da shi kana jin ya sha gabanka musulunci bai yadda kaskancin ka ga kowa ba sai ga Allah mutum yana nan yana jin cewa kamar yanzu ya zama wani bawa bawanka ka lura ko lift ne mutum ya baka abin hawa zaka je Kaduna sai ya tsaida kai ya dauke ka daga fada masala zai kai ka Kaduna sai ga kana zaune a cikin motar shi kamar wani bawa motsi ka tamam me baka iya yi saboda me ne saboda ka shiga motar mutum shi yasa wasu yan kwa ko lift ma ba sa kaza Kaduna zaka sai ya ce eh amma zan danye biye biye tukun a dama sai ka bi ta can kawai ka tafi abin ka 400 dai bai gagara dai ka biya 400 ka kubata da yancin ka da mutuncin ka in ka shiga motar haya zaka iya daukan kafin hagu ka dora akan na dama har yanzu yi kai abin ka amma ka shiga motar mutum sai ka gan kana wani zaune ko waje ka tunani sai ka dauke da wayo saboda menene ka zama kaman wani bawan sa kila kun fahimta amma masalan sai ya dauke ka a mota ya zama babu makawa kuna zuwa gidan mai sai ka ce da Allah bar dan karin 1000 a lokacin ne yana bin ka bashi shi da ya dauke ka na 400 kai kuma ka bashi 1000 ai ba wanda zai maka wani alfarin ainihin taba daukan shi a mota a to ni ban baka 1000 ka sha mai ba ina kun gane misali in maganar ta taso a haka yawa to ire-iren waɗannan abubuwan ko kuma ya dauke ka a motansa kana da jaka ka dan sai irin turaren nan da ake sawa a mota na 200 ko 300 misali ka shiga cikin motan sai ka ce aiko ina turaren mota sai ka fito da shi sai ka bare ka ce ka sa a motan ka sai ya kwana 10 yana jin kanshin sa da haka ba wani bawan wani ba bawan wani a cikin ya taimake ka kai ma ka taimake shi ɗaya da ɗaya kenan saboda me ne musulunci bai yadda ka zama zuciyanka ya kaskanta ga wani Allah ba shi yasa to idan mutum ya maka alheri sai karama mishi sannan kuma idan kai mutum idan mutum ya maka alheri sai karama masa to akwai karfafan zuciya gobe ma ji daɗi ya ma wani amma wani ya maka alheri ba karama mishi ba ya ƙara yin maka ba karama mishi ba sai fara jin kai wannan butuli ne kaji wannan bai san ma mutunci ba wannan bai san kaza ba wannan bai san kaza ba amma yayin da ya maka alheri ka ji daɗi kila ya baka ragon layya bayan sallah Allah ya hore maka ko da ba wasu sai kana da shi da yawa ba ka je ka dan samu wani abu mai ba sai lalle ya kai kiman abin da ya baka ba sai ya kai kiman shi ba dauka kawai ka fita ne sai ka ga kayan miya masu kyau nawa kayan miya aka ce maka 1000 ka ce ku bani 1000 zai daidai da 50,000 na ragon layya kawai kai yana gida kai sallama da shi ga leda ka ga wannan na tattasai wannan na tumatir da albasa wannan ne na gani na ce in siyo maka a yi abin nan ka san Hausa sun ce in baka iya kyauta baka ba me baka sai ka bashi ya shiga gida iyalin shi su ga ya zo da leda guda biyu na kayan miya 1000 ne kawai to a wannan lokacin kila 1000 nan sai ta yi mishi tasiri kamar yadda ragwallayen nan ya maka, kuma har iyalin shi sai sun rika kidawa ne yema mai gidan mu kyauta. Shi kuma daga wannan lokacin sai kauna da fahimtar juna sai ta karu a cikin zukata tsakankanin ku, kuma ya samu ƙarfin au ashe alherin da ne ashe ya gode kaga gashi ma ga kamiya sai da ya soyo mu, kun gane ai. So yar'ar waɗannan su ne hikimomi idan mutum ya maka alheri fakafi'uhu, ka yi mishi mukafa'a, ka saka mishi da alkhairi. Fa in lam tajidu ma tukafi'uhu ko ma tukafi'unahu, idan ba ku sami abin da za ku yi mishi mukafa'a ba ko rama mishi ba, fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu, to ku yi masa addu'a addu'a sosai har sai kun samu tabbacin cewa lalle wannan ya gane cewa kun gode, musamman idan ya zama wanda ya maka kyautan wani babba ne da yake kamar wani shugaba ya maka kyauta kuma ka ce za ka yi mishi mukafa'a ba zai fahimce ka ba ma, to sai ka yi mishi addu'a. Ko kuma a dai ka rasa nayi an maka kyautan amma ka rasa nayi, to sai kai godiyan da yake kuma har sai ka cewa tabbas wannan ya gamsu cewa lallai na biya wannan na biya ya yi maka kyauta, sai ka je ka ce wani na gara gwallayya, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya sa a gama lafiya, Allah ya raba ka da tsofaffinka lafiya, waɗanda suka rasu daga cikinsu Allah ya gafarta musu, na gode na gode na gode. Ranar sallah sai ka tura yara ka ce ku je ku gaida wani, kun san shi ya ba mu ragon layya, sai yara su je ina gajiya lafiya babanmu ya ce mu zo mu gaishe ka, kai ne ka ba shi ragon layya. Kaga akalla ko ka tura iyalinka ta je taimaka iyalin shi godiya ko wani abu mai kama da haka, ka yi godiya ka yi addu'an da yake har shi ma ya gamsu ya yi, to lallai wani ya biya kuɗin ya biya kyautan da ni mishi ba butulu ba ne, kila kun fahimci yadda kyau. To wannan ita ce ka'ida ta shari'a, amma dai muhalli shari'a cikin wannan hadisi man sa'ala billahi fa'atuhu wa man ista'aza billahi fa'izuhu. Akwai dan wani abu da ya kamata a ce na faɗi na sha'afa ban faɗi ba, akwai da can inda yake cewa man ista'aza billahi fa'izuhu, wanda ya nemi tsari ya kafa hujja da Allah to ku tsare shi. A cikin sahih al-Bukhari da Muslim ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure wata mata daga kabilan Jawniya. Ita wannan mata lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ɗakinta an kawo ta an yi aure haka ranar shiga ɗaki, ya shiga ɗakinta sai wannan mata sai ta ce a'udhu billahi minka. A wa'ansu riwayoyi ban san ingancin riwayoyin ba an ce shawara aka bata aka yi mata gadan zari aka nuna mata an fita wayo an fita dadewa yanci a dadewa abauta da Hausa suke cewa yanci, sai aka ce mata ke in kina san Annabi ya kaunace ki sosai idan ya shigo gurinki ki ce a'udhu billahi minka zai ji dadi. Ban san ingancin riwayar ba, amma dai a cikin Bukhari dai ya zo karara cewa da Annabin ya shiga gurinta sai ta ce a'udhu billahi mink ina neman tsarin Allah daga gare ka, sai ya ce to lallai laqad udti bi azimi, lallai kin nemi tsari da mai girma, fa alhiqi bi ahliki, to je kina sake ki koma gidan iyali koma gidan dangin ku. Saboda mene man ista'adha billahi fa'izuhu, duk wanda ya nemi tsarin Allah to ku tsare shi. Yala kun gane wanda ya nemi tsarin Allah ku tsare shi. To ta ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina neman tsarin Allah daga gare ka, me ko zai hana tsari ta, sai ce to shikenan ta fara minki shikenan aure nan take aka yi shi nan take kare. So da ka yanzu idan da mata ka koma gidan ta ce a'udhu billahi mink, to da kika ba mata kuma ba su satan amsa, dama wata tana jira ce ne tana jira ko da kyau sai ce ai mustahabi ne tunda akwai yanke zumunci a ciki, dama matakan bai zama zunubi ko yanke zumunci ba, sai ce ta wannan akwai yanke zumunci ba zan sakan ba. Amma ta ce a'udhu billahi min, sai ka ce a to tunda abin ya kai haka to shikenan je kina sake ki saki daya, Allah ya kaddara sa domu da alheri. To amma wani zai ce wallahi wannan yanke zumunci ne ga yaran sake ki to ba zan saka ba, sai da duk abin da za a yi a yi misali. To kaga wannan kenan, Allah madaukan sarki ya ce muke mu mali ya ce fihi masail, cikin abin da ya gabata zan kwanci al'ula. Mas'ala ta farko i'azatu man ista'adha billahi, wajibi ne idan mutun ya nemi tsari daga ya nemi tsarin Allah a wurin ka tsare shi, athaniyatu mas'ala ta biyu i'ta'u man sa'ala billahi duk wanda ya roko ya kafa hujja da Allah ce abani dan Allah to lalle a bashi athalithatu mas'ala ta uku ijabatu da'wa wajibi ne idan mutum ya kira ka zuwa ga walima na aure ka amsa in ko ba na aure bane to mustahabbi ne arrabi'atu mas'ala ta hudu almukafa'atu ala sami'a mun ji cewa wanda ya kyautata maka to kai ma ka kyautata masa kai biya shi alkhamisatu mas'ala ta biyar anna du'a'a mukafa'atan liman lam yaqdir illa alayhi lalle addu'a tana tsayawa mafafin maida alkhairi ga wanda bai samu damar maida alkhairin ba as-sadisatu mas'ala ta shida qawluhu fadin annabi sallallahu alaihi wasallama hatta turaw annakum qad kafa'tumuhu har sai kun ga cewa kun samu yaqinin cewa lalle kun biya shi aikin shi babin dake da alaka da wannan yana da kyau a hada su saboda karancin shi da kuma kasancewar su tare babun la yus'alu bi wajhi llahi illa aljanna babin da kuma sai magana akan cewa idan ka tashi zaka roki Allah ko zaka roki wani daga cikin bayin Allah to ba a roko da fuskan Allah ba a roƙon komai sai gidan aljanna wannan ko zaka roki mutun ne kar ka je ka ce don fuskan Allah ka bani kaza haramun ne haramun ne qat'an kila an fahince ni haramun ne wannan ka ce mutun don fuskan Allah ka bani kaza ba a yin haka ko kuma zaka roki Allah ka ce ya Allah don fuskan ka as'aluka bi wajhika ka bani kudi ba a yin haka sai dai aljanna kai saboda ita ce kololuwan daraja fuskan Allah subhanahu wataala ya fi karfin auroki wani abu da shi na daga cikin kelekelen duniya ko kuma abin da kiman shi bai kai gidan aljanna ba fuskan Allah ai amfani da wajhin wajhu aljanna ko abin da ke da alaka zuwa ga aljanna kamar yadda yazo a cikin hadisi as'aluka aljannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal da haka duk abin da ke hanyar aljanna ne na magana ko aiki kana iya roƙon Allah da fuskansa kila an fahimta duk abin da yake tsari ne daga wuta tsari ne daga wuta ko kuma aikin da zai kai mutum wuta na daga aiki ko magana kana iya roƙon Allah subhanahu wataala da wajihinsa bi wajihihi kila an fahimce ni da kyau amma ko ka roki wani bawan Allah ka ce mishi dan fuskan Allah ka bani kaza haramun ne ko kuma ka roki Allah Allah dan fuskanka mai tsarki ka bani kaza ko ma bayan aljanna ko wani aiki zuwa ga aljanna ko neman tsari daga wuta ko wani aiki da zai kai mutum ga wuta to haramun ne kila kun fahimta shine ce an jabirin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga jabir bin abdullahi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yus'alu bi wajhi llahi illa aljanna ba a roko da fuskan Allah subhanahu wataala komai sai gidan aljanna rawahu abu daud al-imam abu daud shine ya rawaito wannan hadisi sai dai wannan hadisi da'ifi ne hadisi ne da'if kila an gani fihi masail cikin abin da ya gabata zamu fahimci al-ula mas'ala ta farko annahyu an yas'ala an yus'ala bi wajhi llahi illa ghayatul maqalib haramun ne mutum ya roki Allah da fuskansa sai dai abin da yake kololuwan bukatuwa ita ce gidan aljanna da wannan sai wa'ansu malamai sai suka yi kiyasin to duk wata suna ko sifa mai girma na Allah makaruhi ne ka roki wani da ita in dai ba kuma aljannan ba irin yanda zaka ga wadansu mutane cikin kankanin abu kuna ma abu cikin raha da wasa ka ji mun cinya ce dan girman Allah kai mun kaza haba muna wasa da kai kana aboki na ina abokinka ko kina matata ko kana miji na in mace ce kuma kawai zaka roke ni sai ka ga gaman da girman Allah cin abin da yake bai wuce yanzu nan baka shin tashi ba ko ba ku roce mutane suna wannan ba da yawa kuna cikin abu cikin raha dan girman Allah kai ko ka tsaya kai kaza haba me yasa an kawo girman Allah ciki kana faro oke nan bi izzatillahi kai mun kaza me sai an yi wannan kawai yi mun kaza yi mun kaza da Allah mai gida ka ba ni dama in je anguwa kai ke zo ki ce mishi kai ko dan girman Allah haba kawai din dai zuwa anguwa ko kwana 50 zaki je ki in ye zafi ne dai a ce kafin ki dawo ki ji cewa ne miki kisha ai ba zai kuma roƙa da girman Allah ba kawai ce Allah ina son je guri kaza shikenan ya isa da Allah ina son gobe ka zo ka kai ni guri kaza a motar ka ko a babar ɗinka amma wani magarin girman Allah ai bai taso ba yawa so da ka kiyaye girman Allah nan kar a rika fadin girman Allah a kode yaushe ko kuma a rika yawan rantsuwa sai zamu zo bayani akan babin da ke magana akan rantsuwa yawan rantsuwa zamu zo maganin babin shi a gaba insha Allah ta'ala to da ka duk Allah a kiyaye girman Allah a kiyaye girman Allah a kiyaye sunayen Allah da sifofinsa kar mu dauki sunayen Allah da sifofinsa abinda zamu rika wasa da shi kode yaushe aslani to mas'ala ta biyu ithbatu sifatil wajhi mun ji cewa tabbas Allah subhanahu wataala yana da fuska koda babu wannan hadisin ayun alqur'ani mai girma da ingantattun hadisai sun zo suna tabbatar da abin nan sifa na fuska ga Allah subhanahu wataala to wannan shine karshen wannan babi kuma nan ne zamu tsaya insha Allah ta'ala abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira kar mu manta yau muna bakwai ga watan Zulhijja ga wanda ye sakaci ko ye ragwanci bai samu yin azumi a waɗannan kwanaki ba to akwai azumin ranar litini idan Allah ya kai mu ranar arafa kenan azumin ranar arafa yana kankare zanuban shekara biyu da haka kada mutum ya ganganci ranar arafa ta zo ta wuce matukar dai yana cikin halin lafiya yana cikin halin zaman gida kai ko tafiya ce inda zaka yin azumin bai cutar da kai ba to lalle kai wannan azumi na ranar arafa saboda ranar arfa tana da kima a wurin Allah subhanahu wataala dan a ranan ne Allah ya cika mana addini ya cika mana ni'iman sa subhanahu wataala kuma ranar arfa rana ce ta tauhidi rana ce ta jaddada tauhidi ga Allah rana ce ta karban addu'a babu addu'a mai kima mai daraja a wurin Allah wanda Allah ke saurin karban addu'a kaman addu'a ranar arfa dan haka mutun ya maida hankali minti 5-10 kadan samu rarar lokaci daga hannu ka roko Allah ka yabi Allah kai salati ga annabi ka roko alkhairai na duniya da na lahira dan minti 20-30 ka samu rabe gefe guda daga hannu ka roko addu'a ka roko Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ya ci gaba da tona asirin ayyana yan ta'adda maki sugar kowa da mutane Allah yayi mana talauci da yunwa da kakanika yi Allah ya getta mana kasanmu Allah ya getta mana zukatanmu Allah ya shirya mana yan matanmu Allah ya tarbiyantar da kananan yaranmu da samarinmu Allah ya sanya su akan tafarki madaidaiciya shugabanninmu Allah ya azurta su da adalci mu kuma Allah ya azurta mu da biyayya mutum ka roko ire-iren waɗannan alkhairan wato ina nufin ne duk yar minti 5-30-50 ka samu ka ɗaga hannu kai addu'a in so samu ne a wannan yinin na ranar arfa in so 10 ka ɗaga hannu ko so 20 kana addu'a baka zubar a ƙasa ba kila kun gane kana yi kana nana ta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ita ce manzon Allah ita nana ta ta ashiyati yawmi arfa yammacin ranar arfa daga azhar in so samu ne daga azhar a gagari yayi rafa kowa ya koma ya fuskanci Allah idan ka je ranar arfa a filin arfa duk da miliyoyin mutanen da kake jin suna zuwa aikin haji idan ka je irin karfe 3 din nan 4 ballanta naka kai la'asar mutum miliyan 3 4 ne suke kan arfa amma zaka je arfa shu sai dai karkashin karan motoci haka masu tafiya ko jami'an tsaro ko makamantan wannan amma zaka ji filin arfa shu mutum miliyan 3 fa ba wanda ya zo ce musu jama'a an sutu fi sabilillah wani magana an sutu fi sabilillah kowa yana gabatar da kwaɗayin shi zuwa ga Allah za ka kowa daga hannu ana ta nuna kwaɗayi zuwa ga Allah subhanahu wataala har manzon Allah wanka yake yi da rana saboda ya samu ƙarfi na addu'a da koma zuwa ga Allah subhanahu wataala a ranar arafa so in so samu nema mu ga hada yayi karanci amma da yake shedan ba mutunci yake da shi ba babu ranin da kasuwanni sukan fi cika fiye da ranar arafa babu ranin da ake hada-hadan hawan sallah da waƙai da kayan da waƙai da wane ne an zo da waƙai daga kudu an zo da su daga yamma da masu kamar ranar arafa saboda shedan ba zai taɓa bari mu kusanci Allah ba zai bari ni abin da Allah zai gafarta mana ba to amma masu wayo masu dabara fa ai kawai malam tari a masallaci in ma a gidanka ne shiga mihrab shiga mihrab kai makwaɗaici ne amma zuwa ga me zuwa ga Allah kai makwaɗaici ne zuwa ga Allah ka gaya ma Allah damuwanka ka nana ta ma Allah tauhidi har ya zuwa lokacin da rana za ta fada. Gashi kana azumi, gashi kana yawan nana ta tauhidi, gashi kana addu'a, ai kamar yankan wuka ne bawan Allah. Kajira ijaba kawai, kajira ijaba bawan Allah, kajira ijaba. Me kake nima? Abin da kake neman da inna duniya ne ya dai wuce kudi ne, kayan banza wanda ko kiman darajar fifikin sauro a gurin Allah bai kai ba, ba da kudi ne ba. Kowa yana neman haihuwa, ya kosa ya haihu, bai mota wallahi duk wannan bai gagari Allah ba. Gaya mu Allah kawai, gaya mu Allah damuwarka. Ballantana mai son cin jarabawa, ballantana mai son aiki, ballantana mai son waye, ballantana mai son waye, ballantana da ke kwana da bakin ciki ya tashi da bakin ciki. Gaya mu Allah ka an wuce wurin kawai, ka dauka an wuce wurin. Mai son aure ga su can don matasa suna zuwa taki. A gaya mu Allah ranar Arfa an wuce wurin, sai dai kawai jira lokacin ijaba. So da haka, haka ya kamata a yi. Kuma duk wanda Allah ya ba shi dama, lalle ya yi layya. Mun sha yin wannan bayani, ya yi layya. Ko bai yin aure ba amma dai yana da halin yin layya, to ya yi layya. Sannan kuma aka yi layyan nan, kar ka ta sana ma kai kaɗai, kai ta ci, kai sadaka, ka ba iyaye ƙanin babanka, wan babanka, wane ne wane ne, malamin ka ma ka taimaka, ka ba shi limamin kuma ka yanka, ka kai mishi. Wannan na mutuntaka ne da kimantawa. Sannan a yi ta kabbarbari a waɗannan kwanaki tun daga ranar Arafa. Za a yi kabbarbaran nan har ya zuwa ranar 13 ga wata, kamar yadda ya zo daga waɗansu sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yin kwanaki ne dai masu kima, su ne al-ayyamul ma'duda, su ne al-ayyamul ma'lumat da Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani mai girma. Suna da kima ƙwarai da gaske. Mu tabbatar da mun dace da alkhairin duniya da na lahira. Wanda yake da sakaci da daddare, kila bai samu a dararen 10 ƙarshen Ramadan ya yi alkhairi ba, to waɗannan da rana ne ba da daddare ba ne. Kaga inda hikimar musulunci yake. Can aka ce 10 ƙarshen da daddare ne suka fi daraja, to nan kuma aka ce da rana ne suka fi daraja. Da haka waɗannan kwanakin da muke ciki musahin mu sosai, mu nemi taimakon Allah subhanahu wataala. Allah ya mana gamda fitar da datar da mu. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim, fa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.